تَعْتَرِفُ لِمَنْ سِوَاهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْفَضْلِ عَلَى قَدَرِ مَنَازِلِ هكذا سورا صحابا من ذا الله صلى الله عليه وسلم waɗanda ba waɗannan hudun ba kowanne muna tabbatar mai da falalarsa da gurgurdan matsayinsa kowanne sahabi falalarsa da za a tabbatar masa gurgurdan abinda Allah ya tabbatar masa gurgurdan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa faman warada lahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manqabatun arafna zalika lahu duk wanda aka samu wani hadisi ya go ya faɗi falalarsa to muna tabbatar mai da wannan falalar sawa cikin matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama cikin ahlul baiti ne cikin sauran sahabbai ne ɗan Makka da ɗan Madina kowanne zaka samu wani hadisi daya ko hadisi biyu ko hadisi fiye da haka sun zo cewa ga falalar Anas ga falalar Abu Huraira ga falalar Jabir ga falalar Aisha ga falalar Amr ibn As ga falalar Muawiya duk waɗannan sahabbai da ire-iren su sai a tabbatar da kowa falalarsa kamar yadda Allah ya tabbatar masa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa ba a kurewa ba a jafa'i ba a karyatawa wa na'tarifu bi fadli ahli bait rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ta'zimi lahum sannan muna furtawa da bakin mu cewa mun yadda mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da falala kuma muna girmama su anan mutanen gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai dangin sa sune ala ali ala aqil ala ja'far da ainihin wato a ciko na hudun su alwayma ala ali ala abbas ala ja'far ala aqil wadannan dukan su duk wanda ya musulunta a cikin su cikin jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin ahlul baiti wadanda ba su cin sadaka sannan kuma da matan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matan gidansa da ya aure su ya zo da su zaman aure ko suka mutu suka bar shi ko ya mutu ya bar su wanda saki bai shiga tsakanin shi da su ba wadannan suna cikin ahlul baiti su ma suna da falala ta musamman a dangantuwar su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke da dangantaka jini da shi su ne ake cewa ahlul baiti waɗanda ake girmama su saboda dangantakar shi da suke da dangantakar da suke da ita da shi kuma sun kasance musulmai wa natahamu ala ummahatil mu'minin sannan duk mun kira sunayen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zamu ce Aisha radhiyallahu anha wa ghafara laha Hafsa radiyallahu anha, Juwairiyya radiyallahu anha, Ummu Salama radiyallahu anha, Habiba radiyallahu Ummu Habiba radiyallahu anha duka karshe. Duka muna fadan su, muna girmama su, muna mutunta su, muna roƙa ma Allah, muna roƙa musu Allah ya ƙara musu yarda ya kuma gafarta musu zunuban su. Wa na'tarifu bi fadlihinna. Mun yadda da falalar su da kasancewar su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kasancewar su kuma iyayen mu'minai. A wata wadda muke aibatawa ko mu ci zarafinta ko mu zage ta ko mu ji haushinta irin yanda ƴan Shi'a da Nawasib suke wana tarhamu ala jami'i ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka nan dukkanin sahabbai wanda muka ambata zamu ce radiyallahu anhu duk sahabin da muka ambata zamu ce Allah ya kara masa yadda Allah ya gafarta masa dukkanin sahabbai gabaki ɗayan su ba ma cire kowa wa radiyallahu anhum ajma'ina ce Allah ya gafarta musu ya kara musu yadda wa nastaghfiru lahum muna neman gafara Allah gare su wattabi'ina ba'dahum bi ihsanin haka nan kuma sabi'an bayan su daliban su wanda suka karatu a hannun su kuma muna musu kyakkyawan addu'a muna neman musu gafara muna girmama su wa nadhkuru mahasinahum wa fada'iluhum kuma da sahabbai da tabi'ai dukkan aka zo labarin su za a ambaci abubuwan su ne na kirki na daraja na falala abin da ya tabbata a rayuwar su da kyakkyawan tunani da kyakkyawan sira da kyakkyawan jarintaka da kyakkyawan aiki da sadaka da suka yi da azumi da suka yi da jihadi da suka yi da ilimi da suka karantar abubuwan alkhairi shi ake ambata wa numsiku amma shajara bainahu amma da abin da ya zama ya shiga tsakankanin su na rigima ko sabani ko fitina ko rudin shedan da fisgarsa da yake faruwa tsakanin mutane wanda har ya kai ga sahabbai sun yaki tsakankanin su wannan ba a ambatan shi ba a sharanta ambatan shi ballantana a ce za a yi kokari sai an tantance waye da gaskiya waye babu gaskiya ballantana a ce to tunda wani mun gane bai da gaskiya a ci gaba da zage shi ana aibatar shi duk wannan tafarki ne na zamiya tafarki ne na bata wanda rawafid ƴan Shi'a suke akan su Allah ka tsare mu daga bata والجهاد والحج والجمعة تجوز مع كل إمام برا كان أو فاجرا لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر sannan yace wannan to ya gama magana akan mutaqaddat ina magana yanzu akan manhaji abubuwan da ake tafarkin da ake bi daga cikin tafarkin Ahlus Sunna wal Jama'a akwai tabbatar da cewa jihadi da aikin haji da sallar juma'a to ba za a fasa yin su ba tajuzu ya halasta a yi za ta tabbata ma a kulli imamin a bayan kowane limami a limamin da yake bada juma'a da sarki wanda yake jagorantar musulmi zuwa ga jihadi da sarki ko wakilinsa wanda ke jagorantar musulmi zuwa ga aikin haji ko wane ne aka ba wannan shugabancin za a yi mishi da'a a je a yi wannan ibada ibadar jihadi ko ibadar haji ko ibadar juma'a da ake yi duk mako barran kana aw fajir mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba inda Allah ya kaddara shi ne shugaba zaka ba a bi bayan sa a yi sallah ƴan Shi'a su ne suke kin wato yin haka da su da ƴan Khawarija wato masu kafirta musulmi su ne za su ce ba za su buwa na sallah ba kuma ba za a yi jihadi ba sai mahdi ya dawo irin lissafinsu da suke na mahdi amma a wajen Ahlus Sunna wal Jama'a idan aka kira jihadi to duk shugaban da ya kira jihadi wajibi ne musulmi su amsa mishi idan shugaba zai jagoranci mutane zuwa ga aikin haji wajibi ne musulmi su mishi da'a haka nan shugaba ko wakilinsa wanda yake bada sallar juma'a wajibi ne a yi masa da'a a cigaba da wannan ibada la yubtiluhu adlu adil wala jawru ja'ir adalci mai adalci bai hana a yi waɗannan ayyuka haka nan wato a zaluncin azzalimi bai hana a yi wannan aiki والسمع والطاعة لمن والله الله أمور المسلمين كائنا من كان ما أقام الصلاة سنن daga cikin manhajin Ahlus Sunna wal Jama'a shine as-sam'u wat-ta'a ji da biyayya liman wallahu Allahu umural muslimina ga duk wani shugaba da Allah ya danka al'amarin musulmai a hannunsa za a yi masa biyayya za a ji zancensa a saurara masa ko za a yi da'a a gare shi kaina man kana kowane irin shugaba ne ko bakurenshe ne ko bakin fata ko mai kirki ne ko mara kirki matakan shugaba ne musulmi kuma wanda yake ma aqamus salata yana tsaye da sallah ya wajaba a mai da'a wal imanu bi azabil qabri wa na'imihi wa mushahadati munkarin wa nakirin wa musa'alatihi ma an-dini wa ijabatihi ma haqqun sannan Ahlus Sunna sun kudirce cewa muna kudin cewa wajibi ne mun yi imani cewa akwai azabar kabari cewa idan mutum ya rasu an sa shi a kabari ba ya kwanci ya ce wanda babu wani motsi ko babu wani activity a ciki ba akwai abun da yake faruwa a kabari na azaba da ake wa kafirai da munafikai da fasikai kai har ma wanda suka yi wasu kananan laifuffuka kamar wanda yake baya tsarkake tsarkinsa in ya gofi tsari da waɗanda suke masu cin naman mutane magulmata da wanda suke masu kaza kamar da sai suka zo mun yarda cewa da gaske ne ana yi sannan mutanen kirki kuma bayan Allah nagari idan sun mutu a cikin kabari su ma Allah yana sanya musu ni'ima ya fada da kabarin su a jona musu su dinga samun ni'imomin aljanna wannan ma mun yi imani sannan akwai wasu mala'iku a cikin kabari masu zuwa su yi tambaya sune munkar wa nakir wadannan ma mun yi imani cewa mala'iku na su tashi mutum bayan kafa ta dauke an gama jana'izar sa sai masa tambayoyi musa'alati ma sai masa tambayoyi tambaye ka man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ta qulu fi hadha alladhi ladhi ursila ilaykum wa ma amaluka za su mutun tambaya za su tambaye shi game da addinin sa game da manzo game da qur'ani game da aikin sa idan ya iya amsawa su ga masa cewa to Allah ya so shi ya tsira su nuna mishi gidansa na wuta su ce amma tunda kai abin da ya kamata ba za ka shige shi ga gidanka na aljanna aka san haka kuma shi kuma su kama shi da bugu su yi mishi tatas kuma su nuna mishi wato gidansa na aljanna wanda ya yi asara tunda bai bi Allah ba Allah ka tsare mu daga asara wannan yace duka wannan da amsa wanda komai duka haƙƙun duka gaskiya ne ba ma ƙaryatawa mu'tazila su ne kan gaba wajen ƙaryata wannan wal ba'thu wan nushur wal ardu wal hisabu wal iqtisasu lil madlumina haqquhum min adh-dhalimin haqqun hakanan kuma wal ba'th ta da mutane daga kaburbura ranar da za a yi busar ƙaho, wani nushuru da fuffutowa daga kabarin gabaki ɗaya a sake halittar mutane, wal ardu da gabatarwa da mutane ayyukansu da za a yi, wal hisabu da lissafi da za a mutane accountability ƙeƙe-ƙeƙe za a mutane a lissafa musu laifukansu da ayyukansu, wal iqtisasu da kuma ramuwa lil mazlumina ga wanda aka cuce su, wanda aka cuce shi aka buge shi ko aka mare shi ko aka kashe shi ko aka ji mai rauni ko aka ci mutuncinsa, ranar za a an san mishi wannan abin da aka zalunce shi a nan duniya, haƙƙinsa da wani ya ci, haƙƙin kuɗi, haƙƙin jini, haƙƙin mutunci, haƙƙin rai, za a ƙwato mutane a ƙofinsa, Allah zai karɓa musu, har ma sai wannan shari'ar, wannan ɓangaren na shari'ar sai ya tsallaka ma kan dabbobi, ba wai mutane kaɗai da aka aiko musu da annabawa da manzanni ba, a ta dabbobi sai Allah ya shari'a tsakankaninsu, wata cijuwata, wata saruwata, mai ƙaho da tutun kuyi mara ƙaho, sai Allah ya rama musu. Sai Allah ya sa a rama su da ma babu taklifi a kansu. To Allah zai ma bayi duka wannan, sannan a waliktisasi lil mazlumina haqqahum min adh-dhalimin. Wannan gaskiya ne, haƙƙu ne. Wal jannatu wan naru, aga nan aljanna wan naru da wuta makhluqatani, an riga an halicce su tuntuni. Yanda muke magana ina aljanna da din ni'imata din da aka tanada tana nan tana jiran lokaci ne kai da Allah zai sanya mata ‘yan aljanna, Allah ka samu cikin su. Wannan ruhu haka nan wuta tana nan an riga an halicce ta, ana nan ana ta gwalata, tana jira ne kawai Allah zai saka mata ‘yan cikinta, Allah ka tsare mu. Har ma wannan zafi da ake ji da sanyi yana cikin numfashinta ne da take numfasawa. Makhluqata ne, an riga an halicce su. La yanfiya ne, ba sa ƙarewa, wala yabida ne, ba sa ba sa zuwa ƙarshe, ba su daga ƙarshe, suna nan yadda suke. Wa sha hadahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, annabi sallallahu alaihi wasallama ya gansu da idansa, lailatul usriya da shi, ran da aka yi tafiyar dare din nan da shi daga Makka zuwa Baitul Maqdisi, aka kuma hau da shi sama da iraji kenan har zuwa sama ta bakwai, inda ya je gana da Allah ya anso sallah. A wannan tafiya daga cikin ababen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani na ma zagal basaru wa ma taga ma karabal fuadu ma ra'a, to Allah madaukin sarki ya nuna mishi aljanna, ya nuna mishi wuta, ya gansu kuma an mishi darasi akai cewa wannan wuta ce, wannan kuma aljanna ne, har ma ya shiga wani sashi na aljanna, Allah ya nuna mishi. Wa kad qala alim Allah tabaaraka wa ta'ala ma yadkhulu kullu wahidatin minhumma, Allah ya san adadin waɗanda za su shiga kowace. Allah yana da wani littafi da aka rubuta sunayen ‘yan aljanna gabaki ɗayansu da sunayen iyayensu da kakanninsu da garuruwansu da zamanin da za su rayu da adireshinsu da wurin zamansu aljanna. Allah yana da wani littafi, kuma riga an yi sainin an akhiri a ƙarshen littafin, ba za a ƙara ba za a rage ba. Allah yana da wani littafi kuma daban shi ma, wanda shi kuma an sa sunayen ‘yan wuta da sunayen iyayensu da kakanninsu da garuruwansu da ƙabilunsu da sanda za su rayu da sanda za su mutu, duk bayanansu shi ma an yi sainin a ƙarshe, babu rage babu ƙari. Da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wasabai wannan labari, suka ce to me za mu yi wani aiki, ba sai kowa ya jira ba? Annabi ya ce ku ci gaba da aiki, kowa Allah yana sauwaƙa mishi yin aikin da aka halicce shi don shi ne, wanda Allah ya halicce shi don aljanna, sai Allah ya sauwaƙa mishi hanyar da zai yi imani, hanyar da zai yi aikin kirki, hanyar da zai mutu da imani. Wanda Allah ya yi shi don wuta, sai Allah ya sauwaƙa mishi hanyar da zai zama kafiri ko fajiri, hanyar da zai kasa yin imani, hanyar da zai kasa cikawa da imani. Saboda kar ka zauna ka ce ba za ka yi aiki ba don an riga an gama littafai. A littafan su suna matsayin documentary ne wanda yake tabbatar da ƙudurar Allah da buwayensa, amma a lahira ba da su ba su za a ɗauko a kira rokol ba. Littafan mutane za a ɗauko a tantance waye ya yi aiki a kai shi aljanna, waye bai yi ba a kai shi wuta, kuma sai ya zama wannan littafan namu sun dace da abin da ke cikin wancan rekod ɗin saboda ƙudurar Allah da buwayensa. Saboda haka ba a cewa ba za a yi aiki ba saboda an riga an gama rubuta komai. Wa kad alima Allahu tabaraka wa ta'ala ma yadkhulu kullu wahidatin minhumma wa na'imul jannati wan nari yakhludani bi takhlidi ahliha. Ni'ima aljanna da ainihin bala'in da ke cikin wuta, Allah ka tsare mu, yakhludani suma masu wanzuwa ne, bi takhlidi ahliha da wanzuwan 'yan cikin,
wanda suke cikin wuta za su wanzu kafirai to wutar tana nan wanda suke cikin aljanna za su wanzu mu'minai aljanna tana nan
wal mizanu alladhi lahu kiffatani yuzanu bihi alhasanat wassayiat kama yasha'u Allahu tabaraka wa ta'ala haqu ma'aunin nan da aka ba da labari mizani ma'aunin ayyuka wanda yake da wato kiffatani yake da wurin aje abu guda biyu yuzanu bihi alhasanat wassayiat wanda za a auna ayyukan kirki da ayyukan da ba na kirki ba kama ya sha'u Allahu tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah yake ya so ya ga dama haƙun wannan ma gaskiya ne za a kafa ma'auni wannan ma wanda shi za a gwada ayyukan bayi da shi za a gwada ainihin wato hasanat din bayi da sayi'at din su was-siratu mansubun ala matni jahannam ta'buru alaihi al-khala'iq mutafawitina ala qadri a'malihim haqqun hakanan kuma sirai wannan gada siririya mai kama da sillin zare wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa za a zo a daura ta akan doren jahannama bayi su dinga tsallakawa ta kanta wani su kowa ya tsallaka da gwargwadon aikin sa wani ya tsallaka kaman kiftawar ido wani ya tsallaka a guje wani da tafiya wani da rarrafe wani ana jan shi yana ja wani kuma ya fada saboda ba shi da aikin da zai tsallaka shi sai tsallaka da shi da wannan ma da gaske ne akwai wannan siratin akwai wannan abin da zai faru ranar alkiyama duka da gaske ne mun yarda gaskiya ne kamar yadda Allah da manzansa suka ba da labari wal haudul mukarramu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi arasatil qiyama da kuma wato wannan alhaud tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almukarram bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda aka kirma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi fi arsatil qiyama a farfajiyar filin alkiyama akwai wani babban kogi na ruwan madarar alkausara wanda duk wanda ya sha ba zai ƙara jin kishi ba har abada wanda al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su sha ruwa a wajen Annabi zai tarar da mu za mu tarar da shi a wajen yana jiran mu kamar yadda ya ce wa Anas ka neme ni a ɗaya daga cikin wuraren nan wanda kuma in an zo sha babu wanda zai jira wani ya sha ya bashi kofi iya adadin mutanen da ke wajen kowa zai samu kofin da zai ɗiba ya sha ba sai ya jira kowa ba wannan ma da gaske ne mun yi imani da shi haqqun yariduhu almu'minuna mu'minai za su taho zuwa ga tafkin nan wa yuzadu anhu almujrimuna sannan kuma masu laifi tun daga yan bid'a da sauran marasa gaskiya duk za a kore su daga wannan waje kamar yadda mutum yake koran dabba wanda ba tashi ba in ya aje ma dabba shi abinci ta mutu ci wata dabba za ta ci sai ya kore ta to haka za a yi ta koran wato masu laifi Allah ka tsare mu daga zama cikin koran والشفاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ولغيره من الانبياء حق hakanan ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi da ceton da wasun shi wadanda suke cikin annabawa da manzanni za su yi gaskiya ne Nabi sallallahu alaihi wasallam zai ceto na farko wannan asfatul uzma wanda za a bada dama a zo a yi sakamako a yi awo a tafi inda za a tafi sannan bayan wannan Nabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wasu nau'in ceto mabambanta a kusan nau'i 8 ko makamancin haka to duk wannan ma da gaske ne Annabi zai yi wannan ceto hakanan sauran annabawa su ma za a ba su dama su yi ceto a cikin al'ummar su haqqun wannan gaskiya ne har wani ceto da Annabi zai a ƙarshen al'amari shine hatta la yabqa finnari ahadun min ahli tauhid har ya zama da cewa babu wanda zai saura a cikin wuta daga cikin mutanen da suka mutu da ƙwayan komayyar imani ولو كان في قلبه مثقال ذره من الايمان متكر دي akwai wani burbushin imani ko da misqal dharra ne a cikin zuciyar bawa to Allah zai bada dama za a cece shi daga wuta bayan Allah cikin musulmai wadanda suka yi kurakurai suka yi laifuffuka wadanda Allah ya kaddara cewa sai sun shiga wuta kafin a cece su Allah zai ba annabawa da manzanni da wasu cikin salihan bayi da waliyai da wasu cikin halittun Allah si kaman ainihin wato halin zumunta da halin amana da sauransu da kuma Qur'ani shi kansa da azumi da Allah zai ba su dama su dinga ceto mutane
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙarshe ne ta kaiwa yana kawowa yana ta roƙon Allah Allah na bashi dama yana fitar da wasu cikin mutane masu imani ko makakanta sa har Allah shi da kansa kuma yace to yanzu ni ma zan yi nawa cetar da kan kaina Allah ya danka biyu ya fitar da dusar wanda suke suna da imani ko makakanta sa daga cikin wuta to mun yi imani da cewa hakan da gaske ne zai faru wal mu'minuna yanzuruna ila khaliqihim tabaaraka wa ta'ala fil akhirah kuma mu'minai za su ga Allah ubangiji mahaliccin su mai albarka madaukaki din nan a ranar lahira la yudamu la fi ru'yatihi ba su dinga gogoriyo suna ture juna wajen ganin Allah ba wala yartabuna kuma sun ganshi ba za su yi kokonto ba za su gane ubangijin su wal kuffaru ar ru'yatihi mahjubuna so kuma kafirai za a katange su daga ganin Allah ba za su samu halin ganin shi Allah ta sama cikin zamu ga Allah cikin alkiyama wal imanu anna isa ibn maryam alayhi salam yanziru ila al-ard sannan kuma daga cikin imanin da muka yi mu ahli sunna wal jamaa mun yadda cewa annabi isa alayhi salam bai mutu ba kuma da qur'ani ya fada wa ma qataluhu wa ma salabu kuma Allah ya dauke shi barrafa'ahu Allah ilayhi Allah ya dauke shi zuwa ga sama kuma Allah zai saukar da shi a ƙarshen duniya kamar yadda sai suka nuna a qararar cewa zai sauka zuwa duniya fa yaqtulu dajjala dan ya sauka a lokacin dujjal yana barna a bayan ƙasa annabi Isa da mahdi da su hadu su kashe shi wa yaksuru saliba kuma zai karya cross zai hana yin addini irin wannan na ƙarya da ake na coci wa yaqtulu khanazira kuma zai karkashe aladu haqqun wannan duka gaskiya ne mun yarda da cewa za a yi haka ba ma karyatawa kamar yanda ɗan kalakatu suke karyatawa ko ɗan aqlaniyun wa khurujid dabbati mun yarda kuma da cewa akwai wata dabba za ta fito ƙarshen duniya da Allah ya ba da labari wa za ku kalqa qawla alaihim akzalahum dabbatan min al-ard tukallimu wata dabba za ta fito wanda ko dai na kasu sare ko watanta gurgurdan yadda ruwaye suka nuna Allah ya kiyata da suna dabba za ta fito a ƙarshen duniya waddajjal da kuma dujjal wannan bawa da zai zo ya halakar da mutane iri daban-daban ya kawo fitintunu munana a cikin duniya wanda ba a taba ganin su ba wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani annabi sai da ya tsoratar da al'ummar sa game da dujjal yace to ni kuma ni ne ƙarshen annabawa dan haka babu makawa a cikin ku zai zo dan haka in yazo ku yi ta kanku kowa ya san yadda zai tsira to da dujjal mun yadda zai zo yana cikin manyan ashratus sa'a wa ya'juju wa ma'juj da ya'juju wa ma'juj waɗannan mutane wanda suke suma masu barna inna ya'juju wa ma'juj mufsiduna fil ard suna da barna a bayan ƙasa suna za su zo su ta barna su ta kisa su ta barna su barna ta gonaki da gidaje da alƙaryu za su annabi Isa shine zai iya kawo ƙarshen su da shi da mahaji to da gaske ne za a yi su kuma suna nan ma suna ta kokarin su fito ba turawa bane ba ɗan China bane ba kwamfutoci ne koyoyi ba duk wannan ba gaskiya bane mutane ne kamar yadda sai suka nuna wanda suke gaman wato ƴaƴan uwa da mutane ƴaƴan Adam mun yarda da wannan cewa zai faru ƙarshen duniya wa nu'minu bi annal mauta yu'ta bihi yawmal qiyamati mun yi imani da cewa ranar alkiyama za a zo da mutuwa mutuwa da take daukar rayukan mutane za a zo da ita ma a gaban mutane fayuzbahu bainal jannati wan nar za a zo da ita a yanka ta kamar da ake yanka ragon sallah a yanka ta wato a kashe mutuwa a nuna ma yan wuta da yan aljanna wan nasu yanzuruna ilaihi mutane suna kallo za a kashe mutuwa sai Allah ya ce to shikenan yan wuta ku tabbata babu mutuwa kuma yan aljanna ku tabbata babu mutuwa mutuwa da ke kashe ku ga ta ita ma an kashe ta mun yarda da wannan wa anna la nukaffiru ahadan min ahli alqiblati kuma mu ahli sunna wal jamaa baya cikin tafarkin mu kafirta musulmi wanda yake kallon alqibla ya salla bi dhanbin saboda wani laifi amilahu wanda ya aikata aw kabiratin ko saboda wani babban zinubi irtakaba wanda ya afka mata wala nukhrijuhu min alislam ba ma cewa mutum ya fita daga musulunci saboda yayi wani abu cikin laifuffuka ya sha giya ko yayi ƙarya ko yayi sata ko yayi zina ko yayi luwadi ko ya ci haram ko ya ci kudin gwamnati ko wani abu makamancin haka cikin laifuffuka manya ko wanda ba su kai girman haka ba, da zaran yayi wannan mu ba ma cewa ya kafirta. Duk da zaka ga yan bid'a suna mana sharri suna cewa muna kafirta musulmi, to kun dai ji mu daga bakin malaman mu cewa ba ma kafirta musulmi, wanda yake musulmi ahlus sunna ba sa kafirta shi, suna barin shi a musulunci har sai an bi ka'idoji da suke tabbatar da kafircewarsa a gaban alkali ko mufti wanda zai ce wane an tsaye mai da hujja kuma ya tabbata cewa hujja ta tsaye a kan shi, sannan sai a ayyana shi a matsayin kafiri. Amma ba ka bayyana a matsayin musulmi mai sabo ko musulmi fasiki ko musulmi wanda yake ainihin wato mai raunin aikin imaninsa. Saboda ka ba ma kafirta kowa. والصلاه خلف المبتدع تكره ولا يجوز اذا كان دائيا اليها شي صلى ابايم دن بدعه ابن قيامتي انا ايي اذا شي ني ليمان اما ابن قيامتي باكا اكا سو با ولا تجوز كما بتي با اذا كان دائيا اليها دين يا زما شي دن بدعه مي كرا ني ازوا غ بدعه وندا يا تس بدعه غبا ba shi da shugul shagil sai ita sai kira zuwa gare ta, to wannan ana kin yin sallah a bayan shi saboda kar ya zama wato sauran mutane su dauka ai ba matsala bane ma abin da yake, saboda kuma kar shi ya dauka kamar ana goyen bayan sai ji karfin gwiwa ya ci gaba da yada bid'a. Amma al'asul shine in ka bi sallah a bayan musulmi wanda sallar shi tayi a karankin kansa, to sallar ka kai ma tayi. والصلاة على كل من مات من أهل القبلة haka nan kuma duk wanda ya mutu cikin musulmi mu ahlus sunna mun yadda cewa a mai sallah a mai janaiza saboda musulmi ne, a roka mishi gafara Allah a matakar musulmi ne. Sai dai malamai suke cewa idan mutun ya zama wani fasiki ko fajiri, to ana so mutanen kirki su guje daga a gansu akan gawarsa, saboda hakan ya zama tsoratarwa ga sauran masu irin halayyarsa. Kar in an mai sallah su ga cewa a to ashe ma ba komai, dukkan tubarar da mutum ya kwaba za a ga mutanen kirki sun mai sallah, to ana gujewa wannan ne saboda maslaha ba wai saboda bai halasta ba. Amma duk musulmi idan ya mutu yana daga cikin addinin mu na ahlus sunna wal jamaa, za a mai sallah, za a mai sutura, saboda aiki ne mai lada kwarai da gaske, wankan gawa da yi mata sallah da kaita makabarta da rakata ayyuka ne masu lada sosai, kamar yadda ba cika hadisi Abdullahi dan Umar. Wajibu hijranu ahli bid'i idza araftahum wa tuhadhdhiru minhum, sannan wajibi ne kuma a matsayinka na musulmi ahlus sunna wal jamaa ka kauracewa yan bid'a, kar a dinga ganin ka kana mu'amala da su, kasu zama su ne abokan harkarka, kasu zama su ne abokan majalisinka, kasu zama su ne abokan shawarwarinka, ka kaurace musu idan ka iya tantance su yan bid'a, sannan kuma ka tsoratar da sauran musulmai daga su, guje musu dan kasu bata musu addini. Wa nu'minu bi kulli ma balagana an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ma lam yablughna wa balagha ghayrana, yace mu ahlus sunna wal jamaa duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mun yadda, ba ma jayayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, duk nauyin karatu da wani yake ganin wannan karatu yayi nauyi ko wannan karatu da dai a canza shi, in dai ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to mun yadda mun sallama mishi kamar yadda Allah ya ce a sallama mishi, mun sallama mishi mun bi shi duk abin da ya faɗa mun yadda. Abinda ba labari bai kawo gare mu ba saboda karancin ilimin mu, shi ma mun yadda. Akwai wanda labarin ya kai gare su cewa annabi ya faɗi kaza, to mun yadda da wanda muka ji da wanda ba mu ji ba duka 100% mun yadda da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a bisa yadda ya faɗa da yadda yake nufi, bima kad akhbara bi, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, min qaulin, da wata magana, au fi'lin, ko wani aiki da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata, au sifatin, ko wata siffa shi da aka bada labari, au mughayyabin, ko wani abu na gaibu da ya ce za a yi kaza a alkiyama, ko za a yi kaza a ƙarshen duniya, ko an taɓa yin kaza a can baya, duka mun yi imani da waɗannan abubuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato fara. Wannan sahu ikhwanana almuslimina, kuma muna wa ƴan uwanmu musulmai nasiha. Nasiha shine muna gaya musu gaskiya, muna ba su shawarwari, muna tausaya musu, muna musu mu'amala da ta kamata, yana cikin nasiha. Wa nuridu lahum ma nuridu li anfusina, kuma duk abin da muke fatan samu na alkhairi na duniya da lahira muna yi ma ƴan uwan musulmi fatan wannan alkhairin ba ma musu hasada ba ma boye musu gaskiya ba ma jin cewa mu mu samu wani abin alkhairi su su rasa wannan dai yana cikin tafarkin ahlus sunnati wal jamaa yace fa hadha kaga wannan bayanin manhaju ahli alhaq min as-sahabati wat tabi'in shine tafarkin ma'abuta gaskiya tun zamanin sahabbai da tabi'ai wa immatil muslimin da kuma limaman musulmai tun daga kansu zuhuri su sufyan as-sauri su ainihin wato maliku su abu hanifa su shafi'i su ahmad su imam al-bukhari su abu zur'a su imam malik azuwa kan limamai na baya su ibnu taymiya da makamantan su Allah ya gafarta musu gaba daya wadannan duka limaman musulmai tafarkin su kenan fa hadha malan ar-rahbi bayan da wannan duka yana ta bada amsa ne ce fa hadha kaga wannan zancen ma hadarani shine abin da nake tunawa yanzu wato kaman da ka kawai yake tunawa ce kaza 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 ce shine ma hadarani falzamhu kai ruko da waɗannan maganganun rahimakallahu ubangiji Allah ya gafarta maka wa ausi bihi kuma kai wasiya da shi wato ka taya mutane cewa su ma su riko da shi walzam kitabakal aziz kuma ka lazimci littafin ka alqur'ani ka lazimci alqur'ani mabawai littafin nan wajen karatunsa da haddace shi da tilawarsa da tadabburin sa da aiki da shi da karantar da shi wannan duk yana cikin lazimta alqur'ani wa kalama sayyidil mursalin kuma kai riko da zantuttukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunnar sa kai riko da ita wajen karanta ta da fahimtar ta da aiki da ita da yada ta da girmama ta da yi mata kyakkyawan fassara wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin kuma kai riko da sunnar halifofin nan guda hudu da aka ambata Abubakar da Umar da Usman da Ali ar rashidin masu wanda suke shiryayyu al mahdiyyin masu shiryatar da mutane kai riko da sunnar su wala tattabi'il hawa fi ghairi sabiliha karka bi san zuciya a koma bayan tafarkin sunna din karka bi san zuciyarka karka dinga yin abinda ranka yake so ka dinga zabin abinda ranka ya ga dama kana kin abinda ranka bai so ba wannan shine san zuciya ka dinga fasara da ranka ke so ka dinga biye ma zantuttuka na mutane kana kin zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine san zuciya ke yace wala tarranna bi zakharifil mubtilina karka rudu da zance da ake mishi kulliya da surkulle da dabaru na mutane mabarnata masu surutu masu tawili masu zance mai kama hankali wanda ya saba wa sunna karka rudu da zancen su fa innal huda wan nura dalle shari'a da haske suna nan fi ma jaa min indillahi tabaaraka wa ta'ala su suna nan ne a cikin abin da yazo daga Allah madaukakin sarki wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wastaqim alaihima to ka tsaye akan waɗannan guda biyu wato abin da yazo daga Allah da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to akan su zaka tsayu su ne tsayuwa ta madaidaiciya razaqanallahu wa iyyakal istiqamata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya huwace mana da mu da kai alistiqamata tsayuwa akan daidai alal kitabi was sunna akan alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa uhadhdhiruka yace kuma ina jan kunnanka Allah tarkana ila shay'in karka karkata zuwa ga wani abu ahadathul muhdithuna wanda yan bid'a suka kaikiro tafarkin qala qatani tafarkin rafidani tafarkin khawarijani tafarkin qur'aniyun duk waɗannan da aka kirkiro sababi karka shiga cikin su ina ra'ayi wa qaba'ihi quli da munanan abu nake cikin tunanin su irin nan dariqa din nan wan nazara fi kutubihim karka je kana kaddal tafan su karka je ka ci zaka nan karanta littafai ɗan dariqa littafai ɗan shi'a littafai ɗan kaza ina ruwanka da su ba gama karanta alqur'ani ba gama karanta sunna ba fa innahu talbisun tulabbisu alayka alhaqqa wannan littafai za su iya rikita ma gaskiya wa qad rawaitu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annahu qala yace na samu riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya'ti ala ummati zamanun wani zamani zai zo wa al'umma ta yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran da gari ya waye mutum yana matsayin mu'mini amma da yamma zai iya wayar gari ya zama kafiri wannan kamar yayi riwaya ne da ma'ana amma da lafazi yadda yazo shi na risa musul ash'ari dan da yake cewa a cikin littafin abin nan Imam Muslim da yake cewa takunu fi akhiriz zamani fitanun hakita illailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wannan shine abin da ya tabbata na lafazin ko wani abu makamancin haka yana cikin sai Muslim da wasu littafai ko kuma lafazi daban na Abu Hurairah shine badiru bil amali fitanan hakita illailil muslimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran shi ma yana cikin sai Muslim ko يبيع عرضه يبيع دينه بعرض من الدنيا الله يسلمه سي يجي فالحذر الحذر اهر دينك اهر دينك ان جن كننك فان ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام سيدنا ابراهيم ابو الانبياء الله يكرم شهدا امنشي يانا cewa innahunna adlalna kaseeran minan nas lalle su gumaka sun batar da mutane da yawa وذلك انما يحكي عن الاصنام الذين لا يتكلمون سيدنا ابراهيم بينا بام لبارن واتو غما كاني ودان ده يكي cewa ba sa magana ba sa ji daskararu ne wala yasmauna wala yusiruna ba sa ji ba sa gani ba sa magana ba sa komai amma suka halaka da mutane da yawa amma zannuka bi haul ladina yujadiluna anil batil ina kuma ga guma ka batatu masu yin magana sun iya jayayya sun iya musu kaza sun fi saurin su halakar da mutane fiye da wanda baya magana kun ga da isin bada shi wadancan gumaka annabi bai ce sun halakar da mutane da yawa kuma su ajiye kawai su sai dai wani ya jawabi a madadin su to yanzu kuma ga wasu katattu masu yin magana sun iya surutu sun iya tawili sun iya bid'a don kana sauraron su bil ahara su batar da mutane ninkin baninkin yawan wadancan suka batar Allah ka tsare mu yace farzakana Allahu wa iyyakal yaqin wal afiyata wal amal Allah muke roko ya azurta mu da yaqini addini na gaskiya wal afiyata ya azurta mu da lafiyar jiki da lafiyar aqida da lafiyar gari wal amala ya azurta mu da aiki na kwarai wanda zamu tsira wal fawza bil jannati Allah ya azurta mu da samun aljanna bimannihi wa karami Allah azza wa jalla da baiwarsa da karamcinsa innahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai kaddara ne akan komai wa huwa hasbuna wa ni'mal wakeel Allah shine ya ishe mu kuma madalla da Allah a matsayin wato majibincin al'amarin mu to wannan ita ce matanin wannan yar littafiya kankanwa wannan matanin wannan aqida iya takaitawa wannan kuma a ce ikhtisarun ne muhim akai mata amma saboda amilul waqt Allah ya sa abin da muka faɗa dai dai mana amfani ya tunasar da mu abin da muka sani Allah ya gafarta mana kurakurai ya sa mu gama lafiya sannan kuma na shawartar mu muje mu ƙara karantawa mu ƙara bibiya mu haddace wanda suke a cikin mu malamai ne ga sunan burjik su ƙara mana sharhi su ƙara mana wato bayanai dalla dalla wanda ba a yi ba anan wanda da gangan aka kiyin su saboda yanayin lokaci ba dai bayu a ce ai ta tattaunawa akan su dalla dalla ba wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh